This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya murya arewa, sai kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shiri na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji shirin da jam'iyyar PDP mai hamayya a Najeriya take yi na sake lale bayan shan kaye a babban zaɓe na ƙasa. Sai kuma shirin rigakafi na Jummai Ali, Baba Yakubu Makeri ya shigo da sharhin jaridun ƙasar Ghana na wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Kungiyar Tarayyar Afirka ta yi kiran da akai zuciya nesa a ƙasar Burundi bayan kisan wani jigon jam'iyyar CNDD-FDD mai mulki a Bujumbura babban birnin ƙasar, wanda shine kisa na uku cikin kwanaki hudu. Kome Hararimana, shugaban jam'iyyar ta CNDD-FDD a gundumar Kanyosha, na kan hanyarsa ta zuwa ofis ɗinsa a bisa wani babur a jiya Laraba, yayin da wasu gungun jama'a suka jefe shi da dutse a cewar jami'ai. Daga nan ne kuma sai aka fisgo Hararimana daga kan babur ɗin, aka bindige shi. Ana ɗaukar wannan kisan da kuma wasu da suka biyo baya a matsayin kuku suka gabata a matsayin alamomin cewa tashin hankalin Burundi fa na daɗa munana. Mai magana da yawun kungiyar ta Tarayyar Afirka, Jacob Inna Ibon, ya fitar da wata takardar yin abin da ya kira Allah wadda ya da kakkausan harshe game da ɗanyar aika-aikar da ake yi a ƙasar Burundi a halin yanzu. Kisan na Harimana ya zo ne kwanaki biyu bayan yunkurin kisan Pierre Claver Mbumba, wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam wanda aka harbe shi a fuska ranar Litini, amma a yanzu haka yake murmurewa a asibiti. Ranar Lahadi an kashe Janar Adolf Nimshimana, wani tsohon jami'in leƙen asiri kuma na hannun damar Mr. Nkurunziza, bayan da aka farma motarsa. An tsaida yaƙin basasar Burundi a shekara ta 2005 bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar Arusha.
Ƙungiyoyin agaji da sojojin ruwan ƙasa Ireland sun ce wani jirgin ruwa na kamun kifi mai jigilar masu wasu 'yanci rani ya tuntsire a tekun Bahar Abyad, kuma an buƙaci kai ɗauki a wurin mai tazarar kilomita 24 arewa da ƙasar Libya. Sojojin ruwan sun ce har yanzu akwai ɗaruruwan mutane a cikin tekun, kuma ana kan ƙoƙarin ceto su. Da yammacin jiya Laraba, ƙungiyoyin agaji suka ce an ceto 'yanci rani 400. An kuma tsamo gawarwaki 25. Mai magana da yawun kungiyar kula da ƙaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa IOM, Leonard Doyle, ya ce nauyi ne yawa jirgin ruwa, wato yawa. Kungiyar ta IOM ta ce 'yanci rani sama da 2000 ne suka mutu a wannan shekarar yayin yunkurin gujewa yaƙi da danniya a arewacin Afirka ta gabas da kuma ta tsakiya.
Wasu fayafayen bidiyon da aka nada cikin sirri sun saki tayar da zafaffar muhawarar nan da ake yi kan batun zubar da ciki a Amurka, wanda ya zama wani batu mai sarƙaƙiya a takarar shugaban ƙasa na shekara 2016, wanda kuma ya caza majalisar tarayyar Amurka ta yadda ma zai iya kai ga tsayar da harkokin gwamnati Chuck zuwa ƙarshen wannan shekarar. Cikin makonnin da suka gabata, wata kungiyar da ke adawa da zubar da ciki ta fitar da wasu fayafayen bidiyon da ta nada a ɓoye, inda a ciki wasu ma'aikatan cibiyar zubar da ciki ta Planned Parenthood, wadda ita ce babbar mai taimaka ma masu zubar da ciki da kuma buƙatar taimako wajen haihuwa, aka gansu suna cinikin sayar da sassan gawarwakin jarirai don nazarin likita. Ganin abin da ke gudana a cibiyar Planned Parenthood na ban takaici, a cewar Sanata Rand Paul ɗan Republican, wanda ke neman jam'iyyarsa ta tsaye da shi ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben baɗi. Na haifi wasu bakunni biyu, don haka ba na son wani lacca daga maza, a cewar wata sanata yar Democrat mai suna Barbara Boxer. Ta kara da cewa mai da ciki wani abun wasan kwallon siyasa baya burge mutanen da nake wakilta.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Malaysia Najib Razak ya tabbatar yau Alhamis cewa wani ballon fuka-fukan jirgin sama da aka gano a tsibirin Reunion din nan da ke tekun India na jirgin sama Malaysia mai lambar tafiya MH370 ne, wanda ya bace watanni 17 da suka gabata. Bayan kwanaki 515 da bacewar jirgin, ina mai bakin cikin shaida muku cewa wata tawagar kwararru ta kasa da kasa da ta tabbatar cewa tarkacen jirgin da aka gano a tsibirin Reunion lalle na jirgi mai lambar tafiya MH370 ne, a cewar Mr. Razak a jawabinsa ta gidan talabijin cikin zulumi. Kamfanin jirgin sama Malaysia ya fitar da takardar jaje ga iyalai da abokan matafiya 239 da ma'aikatan cikin jirgin. To sai wani mai gabatar da kara dan Faransa ya ce akwai itifaki mai karfi cewa daga jirgi mai lambar tafiya MH370 ballin ya fito. To amma har yanzu sai an dada bincike. Labaran duniya kenan kuka saurara. Babbar jam'iyyar hamayya a Najeriya PDP ta fara yunkurin hada kan membobinta bayan shan kaya a zaben kasa da wato babban zabe na kasa. Wakilin Abdulwahab Muhammad na dauke da rahoto.
Haka constitution namu ya fada, in an samu matsala cewa lalle siyar ayo za ta fito da mutane a cikin wanda ya dace zai zama chairman, kuma mutane sun fito da dama suna da bukata. Yanzu dai ana nan ana ta magana da jama'a cewa lokaci ya yi, kuma in Allah ya yarda za a fito da ko haziki wanda zai cika gurbin Amir Ma'azu da ya bari.
Kenan wannan abu an bajeta faifai kenan ma yan shirin Arewa maso gabas, kowa zai iya nema.
Kwarai ai ba abu ne wanda an ce sai wane za su ba. Abu da dai gwamnati yake, in har an ba da shekara hudu wa shiyan ku sai aka samu akasi kamar da aka samu akasi nan, to a cikin shiyan naku ne mutane za su.
To yanzu za mu ce nan da yan makonni kenan za a fara shirye-shiryen fidda wannan shugaba.
Ai yanzu maganan Abdulwahab an yi nisa ana ta campaign. Ai kaga a Bauchi sai ku gaba ya kira Prince Obama yana bukata. Nan an zo miki na board of trustees na ba da takardu ina da sha'awa. Mutane da dama suna nan a kafa wanda suke son yi wannan takara. Da wanda suka bayyana a kan da za ka samu mutum 12 zuwa 15 wanda suke sha'awa wannan kujera, kuma lalle za su fito za su kalli wannan kujera.
Senator Sa'idu Umar Kumo garkuwan Gombe na daga cikin mutanen da suke son yin takara, ga abin da yake cewa.
Gaskiya ne akwai batun magana cika gurbi, saboda haka yanzu ana ta kokari a gaya za a yi a samu wanda zai zama shugaban jam'iyya. Kuma game da magana da kwaje da yake cewa ina da irin cewa ni ma ina cikin masu bukata. Gaskiya ne ina cikin masu bukata, amma kuma da sharadi. Sharadi shine ya tukunna na yi magana da jihata, na yi magana da gwamna na, domin ba zan shiga kawai kai tsaye ba tare da nasin jihata tana tare da ni ba, ka gane. Na da yanki ne kuma na kai in ne ba, domin ana magana North East ne, Gombe ta cikin North East, saboda ka sai jihar ka tukunna ta yadda cewa za ta zanna da kai na kai in ne ba, kuma jam'iyyar PDP na zama dan halakin ta zan iya ne ba. Ana batun maganan a cikin gurbi, a cikin gurbi na kuma ana bukatan wanda zai jawo ya haɗa kan kowa.
Jihar Arewa maso gabas da PDP yawancin jihohi yanzu sau da sa wayannan kujeru, shin da kake neman wannan matsayi na shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa, yaya za ka yi ka samu sauran wayannan jihohi ke zamanto zai ka samu amincewa?
A yanzu kawai kana so ka ce mini banda Gombe hanyar da 'yan Najeriya za su kuma kaunace ta, ko a sunan PDP ko kuma a wani suna da za a samu yadda za a kaunace ta, kuma za a samu ta za su dawo kanta.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Wata gulma yau maganar ko za ta fashi
samayen
wiya, idan na faso ta ai safiyanta duk a kashi
samayen
wiya, in ka fito fili mai halin shi za ta ishe samayen
wiya,
idan ya ji zafi ya gyara hali
nai,
idan ya fusa toto mu ma mu dau da mara samayen wiya samayen wiya samayen wiya,
ina mu fita limani ya bike mini samayen wiya samayen wiya samayen wiya.
Ayau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya,
samayen wiya,
ya da na bakinki na kasa su zama tawaya,
samayen
wiya, mai mulki ya danna hakin talaka ya gyara miya,
samayen
wiya, idan ya fito kuma a zan mishi maula, da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya, samayen wiya samayen wiya samayen wiya.
To madalla yanzu kuma ga Jumai Ali da shirinmu na gaba.
Rigakafi tambarin lafiya.
Iyaye ku san haku ji. Alluran nan kuma tana da fa'ida.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin Yara nan da abubuwan da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka tanadar wa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai, sanu da kokari kuma barka da hantsi. Hukumomi a jihar Taraba sun miƙe tsaye wajen kokarin da ake yi na kawar da cutar shan inna, wato polio. Wakilinmu Sanusi Adamu ya bamu labarin cewa jihar Taraba ta dauki alwashin cewa kowane yaro sai an kai gare shi domin samar masa da rigakafi, wacce za ta ƙara ƙarfafa garkuwar jikin yara domin kare su daga cutar shan inna.
Kawo yanzu shekara ɗaya kenan da ba sake samun barkewar cutar shan inna a jihar Taraba ba, da yake kaddamar da allurar rigakafin mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu ya gaya iyayen yara musamman mata da su tabbata sun fito kansu da kwarkwata domin ayo ƴaƴansu allurar rigakafi. Yana ba su tabbacin cewa gwamnatin jihar Taraba ta tanadi allurar rigakafi a duk asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiyar ta.
We are here once again to flag up another round of the campaign designed to quickly interrupt mission of the circulating bacterial polio virus in the states. I therefore call on all parents and caregivers of children to receive all the necessary vaccinations.
Mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu ke cewa mun sake taruwa a nan ne domin kaddamar da yaki da cutar polio don hana yaduwar ta cikin gaggawa a jihar mu. Ina kira ga iyaye su tabbata sun yi dukan alluran rigakafi da suka wajabta. Wannan shine karo na farko a cikin shekaru 25 da ba a sami barkewar cutar polio har na tsawon shekara daya tunda aka soma yaki da kauda cutar, inji wakilin kungiyar kiwon lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya Malam Umar Faruk.
Muna godiya ga musamman gwamnan jihar Taraba da shugabannin addinai da sarautun gargajiya irin goyon baya da suka yi, wanda suka mai da Najeriya yau din nan da nake magana. Shekara daya Najeriya bata samu ni yaro wanda yake da wannan dauke da wannan cutar ba.
Sai dai duk da irin matakai da hukumomi, cibiyoyi da kuma kungiyoyi ke dauka na fadakarwa kan fa'idar allurar rigakafi, akwai wasu yan tsirarru daga cikin iyaye mata da har yanzu ke turjewa da kin a yi wa ƴaƴansu allurar rigakafi, kamar yadda babban sakatare na ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Taraba Malam Ibrahim Imam ya shaida mini.
Akwai wadansu wanda suke gudun a yi ma yaransu, ce maka ai annan alluran yana kawo abu kaza abu kaza, wadansu kuma za ka ma daga wani jiha suka fito su zo su je faufau. Ni da kaina da na fita ina zagawa da kyar na sa wani gida, gidan kuma yara sun kai 10 da kyar san da na rinjaye su, suna so su kawo mini magana a dini. Allah cikin ikon sa, ni ma musulmi ne kaman su, da haka dai har na rinjaye su.
A halin da ake ciki yanzu, kungiyoyi da iyaye mata sun dukuban sa'in da na'in wajen yada gangamin yaki da cutar polio ta hanyar bin gida-gida, suna fadakar da ƴan uwansu mata fa'idar daukar allurar rigakafin, kamar yadda za ku ji a hirar da nayi da wannan baiwar Allah.
Kuma ma muna dan fahimtar da su, wanda mun gane dadin allurar, wanda muna jin dadi, muna gani haske, muna gani kuma lafiyar yayan, muna gaya ma waɗansu mata cewa gashi kai ko ni nan ma ina bin su gida-gida, ina gaya ma waɗansu mun ce ga yadda allurar nan fa in ba mu yi ba muna asarar da yayan, amma in mun zo na muna yin wannan rigakafi kowane lokaci an bi ka gida ka san cewa lalle rigakafi nan zai taimake ka. Kuma muna ba shawara ma mata wanda ba su gane ba cewa daga yanzu su fara, in mutane masu allurar suna zuwa ya daga shekara 1 zuwa 5 su fitar da su a yi musu rigakafi nan gaba daya.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Tarabar, Najeriya.
A jihar Bauchi ma an kaddamar da rigakafin ga kananan yara karo na 4 ne, inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
An kaddamar da rigakafin cutar shan inna a jihar Bauchi, da yake bayani dangane da rigakafin. Jami'i mai kula da ɗakin samar da bayanai dangane da yaƙi da cutar shan inna, Dr. Mansur Dada.
So, a gaskiya muna matuƙar farin ciki, musamman ma shi wannan zagaye na rigakafin polio ya zo ne a wani lokaci na musamman. Jiya cikin ikon Allah, Najeriya ta cika wata 12 ba tare da an samu wani yana dauke da wannan cutar ba. A nan jihar Bauchi kuma yanzu mun cika wata 22, mun ma shiga wata na 23 babu wannan case. So wani lokaci ne mai mahimmanci wanda ya kamata a ce mu kara karfi da karfi, dan a ga insha Allah nan da shekara 2 kenan an ga bayan cutar polio a Najeriya gabaki daya. Abin da yake faruwa da shekaru da dama da suka wuce an dade ana wannan rigakafin polio din, to amma kuma ci gaban ba kamar yadda ake so ba. Cikin shekara 2 zuwa 3 da suka wuce akwai matakai da aka fito da su wanda suka taimaka kwarai har aka kai ga wannan matsayin da ake. In kuka duba musamman sarakunanmu da shugabannin al'umma, yadda aka jawo su jiki suka fahimci abin, kuma suke taimakawa wajen warwarewa wajen matsalolin da ake samu da wasu mutane wanda suke kin wannan allurar rigakafin.
Dr. Mansur Dada, jami'i mai kula da ɗakin tara bayanai da ya shafi cutar shan inna a jiha mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman, ya bayyana yadda sarakunan gargajiya suke bada gudumawarsu.
Alhamdulillah, jawabi da na yi shine na dada jaddada aniyar mu ta kawar da wannan cuta na poliomyelitis. Sannan wannan flag of da muke yi daman campaign ne, wanda lokacin da kowane lokaci idan za a soma wannan rigakafi na kwana 4 da ake yi wata-wata, to mukan so duka shugabanni, iyayen ƙasa, gwamna da mataimakinsa da secretary da kowa da ke jiha ya nuna cewa gashi ya yi wa ɗansa saboda al'umma su gani, sannan kowa ya bada goyon baya, shi ma ya bada ɗansa a yi masa wannan rigakafi. Kuma mun daɗa jaddada cewa Najeriya ta yi nasarar tsaida wannan cuta shekara guda, amma yanzu ana neman yadda za a yi a ce kwata-kwata an kawo da shi daga Najeriya. Yanzu shine ba za mu samu certificate na wannan ba sai an yi nan da shekara 2 babu wannan cuta a Najeriya. To shine muka kara kira ga su iyaye da su gwamnati da su ci gaba da bada haɗin kai, musamman masu waɗannan ƙungiyoyi na tallafawa ta duniya, kuma ma'aikatan kiwon lafiyar mu na cikin gida, domin a samu a kawo da wannan cuta kwata-kwata daga Doraga. Sannan iyaye kuma a musu kira, a kira gare su da su bada haɗin kai. To wannan daman duka yana cikin tsari da ake a koyaushe.
Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Lahiya.
Salam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Lahiya me yake faruwa ne?
Baba ya banya ne.
To ya akai na ta shigo da
wannan yarinyan da ka san dai diyar kace.
Sosai.
Kuma ita matata ce.
Sosai.
Banda za mu biyara uku kullun kul kaman idan besba. Ta kwaye su ta ja musu folio.
To
billahi ladhi umma kace su akai. Ni ba zan lamunta ba.
Kai saurara ko lokacin mu an yi. Lokacin mu ana yin agana da yar rani. In te bororo tayi kyau kenan. Ko yarinyan nan da ka gani na baka ga ta durmumuri ita ma an mata folio.
A? Ita ma nufin ka an daga mata folio?
Sosai kuwa.
To ko ni ma yanzu zuwa daga mun baba?
A kai girma da wannan dan yanzu lokacin hakan ya wuce.
To alhamdulillah.
Domin ana yi mai yara ne na goye da yan yayayu domin hana cutar shan inna wanda zai sa zaka ga yaro ya nannade kamar alkaki.
Haka ne. Idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Ashin shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC, nake fatar a kasance lafiya.
Jarama ma Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon polio. Kaza Afrika ana wadi, Nigeria ni yar suli su suke da ciwon polio.
To a gaida Jummai da tawagarta har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 3:21 na asuba. Ga Baba Yakubu Makeri da muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridun kasar Ghana na wannan mako.
Zan fara sharhin jaridun ne da babban labari da ya mamaye kasar na yajin aiki da likitoci suke yi, inda jaridar Daily Graphic ta rawaito horicin shugaban kasa John Dramani Mahama a karo na farko tun lokacin da likitocin suka fara yajin aiki. Jaridar ta ce shugaban kasa Mahama da ya fito karara ya shaida wa likitocin cewa babu wani mahaluki da zai tilasta wa gwamnati ta amince da buƙatar tsarin aiki na fitar hankali, don haka likitocin da su koma kan teburin tattaunawa su daina wannan yajin aiki da suke yi. Jaridar Daily Graphic ta cigaba da cewa da yake jawabi a wani babban taron ma'aikatar NES da unguwar Zoma a nan Accra, shugaban kasar ya ce gwamnati ba za ta yi wani abin da zai saba wa dokar kasa ba, sai dai abin da zai taimaka wa kasar, ko da ma wannan abu zai addabe ta a siyasance. Har iya jaridar Daily Graphic ta rawaito Allah Wade da babban kungiyar kwadago ta kasa ta yi wa gwamnati da ta bayyana da takardar bukatun likitocin wanda suka bata a maimakon ta rike wannan takarda a asirce. Jaridar ta ce wannan abu dai da gwamnati ta yi na zama rashin adalci, kuma zai iya yin mummunan tasiri akan tattaunawa da bangarorin biyu suke yi, da take ci gaba da bada labari. Jaridar Daily Graphic ta ce likitocin dai sun fara wannan yajin aiki ne na wani bangare daya tare da yin barazanan murabus idan gwamnati ta gaza biya musu bukatu. Likitocin sun sha sukan lamiri akan bukatun nasu, wanda a halin yanzu shawara ce. Su ko likitoci suna nan suna nuna nadaman su akan yadda gwamnati ta bayyana takardun bukatun su a bainin jama'a, cewa an musu rashin adalci. Safon jaridar Ghanaian Times wacce ta rawaito cewar wasu 'yan gidan prison 23 da ke Adane ba a gama shari'arsu ba, yanzu sun samu 'yancin kansu karkashin wani shiri da aka yi wa suna Justice for All, wato adalci ga kowa. Jaridar ta ce waɗanda aka sallame su sun zauna gidan yarin ne shekaru 4 zuwa shekaru 9 ba tare da an yi musu shari'a ba. Jaridar Ghanaian Times ta ce hukumar lauyan gwamnati da ministan shari'a da kuma hukumar gidajen prison na kasar su ne suka kaddamar da wannan shirin adalci ga kowa, don tabbatar da ganin cewa an ba kowane ɗan ƙasa haƙƙinsa daidai wa daidai ba tare da yin la'akari da asali ko matsayin mutum ba, kuma hakan dai zai kawo sauƙin cunkoso da ake fama da shi a gidajen yari na ƙasar. Idan muka leka jaridar Daily Gaz, za mu ga ta rawaito shawara da wata cibiyar lura da al'amuran mulki ta Imani Ghana ta bayar akan ra'ayin gwamnati na kullo da kundin tsarin cigaban ƙasar na shekaru 40 da duk jam'iyyun siyasar ƙasar za su tsara ajendar su na cigaban ƙasar a ciki, inda shugaban cibiyar Imani Ghana Franklin Kujo yake cewa ba abin da ƙasar take bukata kenan ba, sai dai jam'iyyun siyasar ƙasar su rika aiwatar da tsare-tsaren cigaba da suka gabatarwa jama'a aka zabe su. Jaridar ta ce da yake kaddamar da takardar shugaban kasa John Dramani Mahama ya ce wannan takardar dai za ta kunshi muradun 'yan Ghana, kuma ta taimaka wurin daukar darasi daga kalubale da kasar za ta fuskanta. Jaridar ta ce a fadar shugaban cibiyar Imani Ghana Franklin Kujo, yana da kyau kasa ta yi wa kanta tsari, amma abu mafi muhimmanci shine jam'iyyun siyasa su riko da alƙawura da suka yi na cigaban kasar. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridun mu na Ghana. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na murya America, Accra, Ghana.
To a gaida na gwamma sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aika mana tawayar ho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Washington DC. Ni Abubakar Umaru daga Jamhuriyar Niger mazaunin birnin Accra Ghana. Nake ba da ra'ayi mai kaman haka. Sai Muhammad Isuru. Ai kokari ka kulla wanda zaka kullawa domin zabe ya kusa. Dan duk wanda ga irin kamar danka ba zai zabe ka ba nan gaba. Ko shakka ba. Inji ni Abubakar Umaru daga Jamhuriyar Niger mazaunin birnin Accra Ghana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Imbulu jihar Yobe ta Teku. Zan yi tsokaci game da rikicin manoma da makiyaya da yake faruwa a ƙasar mu Najeriya. Tabbas ya kamata wannan sabuwar gwamnati ta Muhammadu Buhari ta ɗau ƙwararren matakai wajen ganin ta magance wannan matsala ta taƙaice cinyewa kama da shekara da shekaru. Domin idan ka duba ƙasashen da muke makwabtaka da su kamar Niger, Chadi, Kamaru, ba a samun irin wannan rikita-rikita. Ya kamata wannan gwamnati ta duba ta ware wa manoma wajensu, ta ware wa makiyaya wajensu domin a samu maslaha da zaman lafiya. Na gode, wannan shi ne ra'ayina.
Assalamu alaikum VOA America. Sunana Sadiq Abdullahi daga Najeriya. Ina so in sanar da an karar da gwamnatin Najeriya cewa kungiyar nan sai ke son shiga tsakanin gwamnatin Najeriya da Boko Haram. Kada gwamnatin Najeriya ta amince da ita. Kariya take ba ta tashi shiga maganar sulhu sai ta riga ana tsakiyar yaƙi. Domin wancan karo ma haka aka yi mana. Sai da suka samu suna cikin jalabar ɗan Boko Haram suna suka zo suka ce za su shiga tsakani. Wannan kuma wani abu ne wanda shi ɗan Boko Haram suke samun damar da za a kawo musu makamai wanda za su cika da yaƙar gwamnatin Najeriya ko al'ummar Najeriya. Saboda kada gwamnatin Najeriya ta amince da wannan ƙungiya munafukar ƙungiya daga Sadiq Abdullahi daga Najeriya.
Ra'ayoyinku kenan kafin mu ƙarƙare baki ɗaya ga takaitattun labarai.
To, kungiyar tarayyar Afirka ta yi kiran da akai zuciya nesa a ƙasar Burundi bayan kisan wani jigon jam'iyyar CNDD-FDD mai mulki a Bujumbura babban birnin ƙasar, wanda shi ne kisa na uku cikin kwanaki hudu. Kungiyar agaji da sojojin ruwan ƙasar Ireland sun ce wani jirgin ruwa na kamun kifi mai jigilar wasu 'yan cirani ya tuntsire a tekun Bahar Afiyat, kuma ana buƙatar a kai ɗaukin gaggawa daga waje mai nisar kilomita 24 arewa da ƙasar Libya. Wasu fayafayen bidiyon da aka naɗa cikin sirri sun sake tayar da zafaffar muhawarar nan da ake yi kan batun zubar da ciki a Amurka, wanda ya zama wani batu mai sarƙaƙiya a takarar zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016, wanda kuma ya caza majalisar tarayyar Amurka ta yadda ma zai iya kai ga tsayar da harkokin gwamnati zuwa ƙarshen wannan shekarar. Prime Minister Malaysia Najib Razak ya tabbatar yau Alhamis cewa wani ɓallin fuka-fukin jirgin sama da aka gano a tsibirin Reunion ɗin nan da ke tekun India na jirgin sama Malaysia mai lambar tafiya MH370 ne, wanda ya ɓace watanni 17 da suka gabata. Shugaban Amurka Barack Obama ya dage wajen kare yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta taka burki ma shirin nuclear Iran.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma can da hantsi, wato da la'asar, ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Malam CD da kuma injiniyanmu Alheri, ke muku fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.